نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata bai albarka na Ramadana domin majalisin tafsirin Al-Qur'ani mai girma yau 10 ga watan Ramadana hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 yayi daidai da 10 ga watan 3 2025 a girgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu fadan daidai ya ba mu ikon aiki da daidai muna nan tafsirin suratul nahli za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wanda ita ce aya ta 125 a cikin wannan sura mai albarka amma kafin mu fara karatu akwai dan kiraye kiraye da na samu daga wajen yan uwa sai kuma naga ban da wata hanya ta kai tsaye da zan iya isar da wannan sako da ya wuce a wannan wuri la'alla Allah madaukakin sarki ya isar da sakon wurin waɗanda za su yi isarwa wurin da ya kamata ma'aikata na ƙananan hukumomi da malaman makarantar da suke koyarwa na firamare suna cikin wani mummunan hali na rashin albashi har zuwa 10 ga watan nan kuma gaskiya duk wanda ya san irin halin da ake ciki karamin ma'aikaci aka ce ya kai wannan lokaci ba a biya shi albashi ba ya san lalle ana cikin dambarwa matsalan ta kai inda ta kai tsananin yayi tsanani dan haka muke kira zuwa ga waɗanda abin ya shafa dan girman Allah a duba lamarin waɗannan mutane a duba lamarin ma'aikatan local government din nan kowace irin matsala ne ai kokari a warware ta ko ba mu damu da a gaya mana cewa meye matsalar tsakanin ina ne da ina ne ina ne da ina ne ba amma dai mu abin da muke so shine koma meye dai dan girman Allah ai kokari a warware matsalar waɗannan mutane suna cikin wani hali mummuna Allah ya kawo musu dauki Allah ya kawo musu dauki Allah ya warware musu matsalar su namu je zuwa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika ya kai ma'aikin Allah kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bilhikmati da hikima, wal maw'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau, wa jadilhum billati hi ahsan, in za ka yi wato fadin fada da su, ka yi da su ta hanyar da ta fi kyau. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, ubangijinka shi ne mafi sanin ga wanda ya bata gabarin hanya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma Allah shi ne mafi sani ga waɗanda suke shiryayyu. Allah ka sanya mu cikin bayanka shiryayyu. Wa in aqabtum, idan har za ku yi ramuko, fa'aqibu, to ku yi ramukon bi mithli ma uqibtum bi, da irin abin da aka yi muku, aka aikata muku da shi. Wala in sabartum, inda kuma za ku yi haƙuri, la huwa khairul lisabirin, shi ne yafi alkhairi ga masu haƙuri. Wasbir, Allah ya ce ka yi haƙuri, wa ma sabruka illa billah, kuma haƙurinka baya ga kowa sai ga Allah. Wala tahzan alaihim, kada ka yi baƙin ciki a kansu. Wala taku fi dhaikin, kada ka zamo cikin kunci. Mimma yankuruna, daga abin da suke shiryawa. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw, lalle Allah yana tare da waɗanda suke tsare dokokinsa. Wal ladhina hum muhsinun, waɗanda kuma su ne masu kyautatawa. Waɗannan ayoyi da muka karanta tunda ga aya ta 125 zuwa ta 128 su ne ayoyi na ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka ta Nahli. Da farko, Allah madaukakin sarki ya yi kira ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya ce da shi ya yi kira ila sabili rabbihi, zuwa ga hanyar ubangijinsa. Ud'u ila sabili rabbika, ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka. Ana umartan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi kira zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki. Kira zuwa ga hanyar Allah yana daga cikin dama mafi girman abin da Allah madaukaki ya aiko annabawa don su yi, su kira mutane zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki. To amma a nan Allah madaukakin sarki ya ce ud'u ila sabili rabbika, ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka. Da farko dai, hanyar ubangiji ita ce musulunci. Babu wata hanya da Allah madaukaki ya yarda a bauta masa da ita sai musulunci. Duk abin da yake musulunci ne. To ana umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira mutane zuwa gare shi. Shi yasa da'awar annabawa bata takaita wani bangare na addini, ta bar wani bangare na addini ba. Za mu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kullun kira yake akan tauhidi, sannan kira yake akan ibada, sannan kira yake akan mu'amala, kira yake akan dabi'u masu kyau. Duk wani abin da wato musulunci ya zo da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kira zuwa gare shi. To bayan Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah ya yi kira zuwa ga hanyar Allah, cewa da yi hanyar ubangijinka, wannan akwai wato jan hankali a ciki da ke nuna duk wanda zai yi kira mutane, duk wanda zai karantar da mutane, to ana so ya yi saboda Allah. Ud'u ila sabili rabbika, ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangiji. Wato in za ka kira mutane, ka kira su zuwa ga hanyar Allah, kar ka kira su zuwa ga hanyar ka, nan ba ka da wata hanya kai, hanya ta Allah ce. Wannan wato ana tauna tsakuwa ne dan aya ta tsoro. Shi kan dama Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba zai kira kowa zuwa ga hanyar wani ba, hanyar Allah ba. To amma waɗanda suke bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana musu jan hankali, in za su yi da'awa su yi saboda Allah. Ud'u ila sabili rabbika, kar a wajen kiran mutane zuwa ga hanyar Allah sai kuma ka koma kana kiran mutane zuwa ga kanka, kana kiran mutane zuwa ga su san matsayinka, su san girmanka, su san darajarka, su san irin ilimin da kake da shi. Kaga wanda ya fahimci wannan, to malami ba zai zauna yana alfahari a cikin mutane ba. Domin mai alfahari mai nuna girmansa, mai nuna darajarsa, mai nuna ɗaukakarsa. Kaga wannan fa yana nuna ba hanyar Allah yake kiran mutane zuwa gare su ba, yana kiran mutane zuwa su girmama shi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Kaga ya musu hadhihi sabili, wannan ita ce hanya ta, ad'u ila Allah, ina kira ne zuwa ga Allah, ba ina kira zuwa ga kaina ba, ba ina kira zuwa ga girmama ni ba, ba ina kira zuwa mutane su san matsayina ba, a'a ina kiran mutane ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga ya mutu hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ina kiran mutane zuwa ga Allah ne kuma akan ilimi da ni da duk wanda ya bi ni haka muke yi ala basiratin ana wa man tabi'ani subhanallah Allah madaukake darke kansa subhanallah to anan ma Allah madaukake sarki yace ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka ana kiran mai taume da'awa mai karantarwa kullun ya tsantsan zuciyarsa duk abin da zai yi yayi saboda Allah wallahi in zaka shekara dubu kana wa'azi idan baka yi dan Allah ba zaka samu ladan kuma Allah madaukake sarki duk wahalar da ka sha ta buge bugen wa'azi ka shiga nan ka fada nan ka tashi nan ka buga research ka yi bincike ka yi kaza amma ba duk in ba a yi dan Allah ba ba za a samu ladan ba wanda yake nuna mai karantarwa ya fi kowa shiga hadari akan magana yi saboda Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana Allah madaukakin sarki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikma da hikma wal mau'izati hasana da kuma wa'azi mai kyau sallallahu alaihi wasallam ya kai mai kira zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki wajibi ne in zaka karantar da mutane ka sa hikima hikiman nan ibnu jaririn yace shine ruko da hanyar littafin Allah da sunnar annabi irin uslubin da alqur'ani yake bi irin salon da sunnar manzon Allah take bi shin kalmomi ba da zagi ba ba da cin mutunci ba da tozartawa ba yace kama amara Musa wa Haruna kamar yadda Allah madaukake umarci annabi Musa da Haruna hina ba'athahuma ila fir'auna lokacin da ya aika su zuwa wajen fir'auna ko san dai a cikin wannan al'ummar ai ba za a samu mutumin da yake taurin kai da girman kai da jin kai da tsaurin ido wa Allah irin fir'auna ba ai ba za a samu ba amma Allah madaukake yace musu faqula lahu qawlan layyinan ku gaya musu magana mai taushi la'allahu yatadhakkar aw yakhsha mai yiwa ko zai wa'azantu ko ya ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan magana ta ibnu kathir rahimahullahu tabaraka wataala idan mun dauke ta muka duba ta da irin basira za mu ga cewa mai da'awa yana buƙatar ya sa hikima a cikin da'awarsa shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce al-hikmatu da ake nufi a nan kalma ce jami'a kalma ce da ta tattara dukkan wata dabara da za ka yi ka isar da sako abinda dai ake so shine hanyar da za ka bi sakon nan ya isa ya amfani duk fa wa'azin da za ka yi in kai wa'azi ya zama sababin wannan wa'azin naka wanda ake wa'azin ya ƙara kangarewa to wa'azi fa bai amfani ba amma in ka gaya masa kalma komin laushinta komin sanyin halin da ka nuna wajen karantar da lokacin da za ka yi masa wa'azi amma sai karba to wa'azi ya yi amfani to suka ce al-hikmatu kalimatu jami'a kalma ce jami'a da ta tattara duk abin da zai fito daga baki ko abin da za a aikata ita da awa in ta kama sai ka ba da kuɗi in kana da kuɗin da kika bayar yana daga cikin hikima ba hikimar mishirari suke mana ba su sa kuɗi su je suna kristatar da mutane daga fulani ba fulatani ya zama krista ka zama kanuri ya zama krista duk me suke yi ai dabaru suke yi na sanya dukiyarsu su biya musu bukatunsu to addinin musulunci yana umartan ka da cewa duk abin da za ka yi na hikima wanda zai sa mutane su wanci addini kai matukar wannan abin ba saban Allah ba ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana shi yasa suka ce al hikma a'ammu min al maw'izati hasana kalmar hikima ta fi fadi akan wa'azin da aka ce domin al maw'iza da baki ne kada yake amma al hikmatu ta hada da duk dabarun da za ka yi kai da baki kai da aljihunka kai da karfin jikinka kai kaza duk abin da ka san za ka yi wanda zai sa mutane su fahimci addinin to kai shi ne hikima akwai maganganu da Sheikh Muhammad Sheikh Nasir As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yayi masu kyau akan karkashin wannan ayar ina so in karanta mana kafin mu huce al-imam Sheikh عبد الرحمن ابن ناصر السعيدي رحمه الله تبارك وتعالى كركشن wannan ayar yake cewa abinda Allah madaukake yake nufi anan liyakun du'auka lil khalqi muslimihim wa kafirihim ila sabili rabbikal mustaqim al mustamil ala al ilm an nafi' wal amal as salih bil hikma yace ya zama kiran da kake wa mutane musulmai ne ko kafirai zuwa ga hanyar Allah madaukake da kake kiran su ya zama akan ilimi mai amfani da aiki na gari bil hikmati yace ai kullu ahadin ala hasabi halihi kowa akan gurgurdan halin da yake ciki wa fahimihi da irin fahimtarsa wa qaulihi da irin maganarsa wa qiyadihi da irin yadda yake biyayya kowa zaka kalli wannan janibi bangare kaga cewa menene abin da yafi dacewa da shi ba zai yi daidai ba wa'adin da zaka yi wa common mutum talaka a ce irin sa zaka yi wa mai kudi ba zai yi ba wa'adin da zaka yi wa shugaba ya zama irin sa zaka yi wa talakan da yake shugabanta ba zai yi ba wa'adin da zaka yi wa sarki shi zaka yi wa fali ba zai yi ba kowa da irin uslubin da ya kamata ka yi shi ai za mu ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake fuskantar masu mulki a lokacin sa in zai rubuta masa wasiqa sai ya girmama su ya nuna cewa lallai suna da matsayi haka manzo Allah yake sa a rubuta masa wasiqa da girmamawa a nuna cewa lallai an yarda mai mulki ne mai shugabanci ne aslim taslim ka musulunta zaka kubuta Allah zai baka ladanin ki biyu haka manzo Allah yake gaya musu idan manzo Allah ya rubuta sai ce min muhammadur rasulullah ila kisra azimur ruh haka manzo Allah yake rubutawa daga muhammadu dan aikan Allah zuwa ga Kisra shugaba shugaban ruwa zuwa ga Kisra shugaban ga Kaisar azimin ruh zuwa ga Kaisar shugaban rumawa haka manzo Allah yake rubuta da girmamawa ko ila Kisra azimu farisin ko zuwa ga Kisra shugaban farisawa manzo Allah yake girmama shi ya nuna cewa lalle ya yi shi shugaba ne to haka ake yi kowa sai ka ruba abin da ya dace irin maganar da ya dace da shi kai kai da shi wajen isar da sako kisa kullum muke cewa abin da ake yi a yankinmu da ma'anar cewa wai karantarwa ne mutum ya tsaya akan minbari minbarin na wa'azi ko minbarin na huduba ko a wani majalisi ya sa wani shugaba a gaba ya ringa yin dubu-dubu da shi ya yi fitifiti da shi ya ringa faɗan laifukansa da aibubbukansa kuma wai da sunan wa'azi yake masa wannan ba wa'azi ba ne cin mutunci ne wannan ba wa'azi ba ne wallahi ba wanda za a yi wa mahaifinsa haka ya ɗauka cewa wa'azi ake wa mahaifinsa in kaga mutum ya yadda wannan abin wa'azi ne dan ba wa babansa ake yi bane wallahi ni din nan da ba shugaba ba ba yadda za a yi na yi saban Allah ka gannin ina sabawa Allah madaukakin sarki a wurin da ka gannin baka zo ka min wa'azi ba kana da hanyar da zaka same ni ka je ka min wa'azi ko ka kira ni a waya ka ce wa ne kaza din nan da kake saban Allah duk ba ka min ba kawai sai in ji kawai ka hawo munbari kana caccaka na da ce ai wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi zan fahimce ka matsayin wa'azi kake ba zan fahimta ba dan ce kawai ka irin mutum mutunci ne yace wa min al hikmati ad da'watu bil ilmi ina daga cikin hikima ai kira bil ilmi da ilmi abinda baka da ilimin sa karka kira mutane akai la bil jahli wal bada'atu bil aham fal aham kuma lokacin da zaka kira mutane ka ranka roba mai muhimmanci a wurin su ta samu mutane suna shirka lokacin suna shirka kuma suna zina ka zo kana musu wa'azi akan zina baka musu wa'azi akan shirka ba ai baka hikima ba ba ku ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai tura mu'azirin jabal sai ya nuna masa ya duba wanne fa muhimmanci fara da shi ba yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine kaddaita Allah madaukakin sarki wa bil aqrab ila al adhan wal fahm yace haka nan kuma zaka kira mutane zuwa ga abin da zai fi saurin fahimta kar ka shiga da su wani lungun da ba za su gane magana da kake yi ba wa bima yakunu qabuluhu atam da kuma abin hanyar da in ka bi za ta fi karbuwa wa bir rifqi wal lini da kuma sassauci da taushin magana na hikima wa illa fayantaqilu ma'ahu bid da'wati bil maw'idati al hasana idan wancan hikimomin suka gagara to sai yace sai ka koma al maw'idati al hasana wa azima kyau bayan hikima ta gagara duk dabarun da zaka yi ka shawo kan ka shawo kan sa ya gagara to sai kai wa'azi al hasan wa'azi mai kyau menene wa'azi mai kyau shi ce huwa al amru bin nahyi wa huwa al amru wan nahyu al maqrun bit targhib wa tarhib abinda ake nufi da wa'azi mai kyau shine umarce umarce ka umarce shi da mai kyau ka hana shi mummuna lokacin da kake umarni da mai kyau din ka ringa hadawa da irin gwabin lada da girma da daraja da ake samu idan an yi kuma ka ringa tsoratarwa a gefe guda da in ba a bi ba ga irin fa sakamakon da ake samu lokacin da ka je gaban shugaba za ka yi wa'azi abin da ya kamata ka gaya masa irin falaloli da Allah madaukake tanadi na shugaban da ya adalci sai ka ci shugaban da ya adalci ga irin ladan da Allah madaukake tanadi zai bashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin mutane guda bakwai wanda suke cikin inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai ita yake ce akwai shugaba al-adil mai adalci yana daga cikin waɗanda saboda girman su a wajen Allah madaukakin sarki za a sa shi a cikin inuwar da babu wata inuwa sai ita su bakwai ne Allah ya ware su sai su ce kana ciki a gefe da guda kuma ka tuna masa cewa in kuwa shugaba bai zama irin wannan ba fa ga fa irin abin da yake samu to idan na farkon ya isar ai ba bukatar na biyu idan har ya karbi na farko ba bukatar sai ka gaya masa ka gaya masa cewa ga irin sakamakon da zai ba Allah zai bashi na aljanna yace in Allah ya yarda zamu ci gaba da alji wannan abin sai mun same shi in Allah ya yarda ba bukatar sai ka fata masa dayan ba amma idan ka gaya masa wancan yaki ka gaya masa wancan ba akwai bukatar ka gaya masa dayan ba kace in kuwa fa shugaba ya zama mai zalunci ne shi kuma ga irin makomansa imma bima tashtamilu alayhi al'awamiru min al-masalihi wa tijadaha wan nawahi min al-madar wa tijadaha yace ko dai a rika kirgo masa irin abubuwa wato maslahohi abubuwan amfani da ake samu idan an bi umarnin Allah da kuma irin cututtuka da matsaloli da ake samu ai ta kirga masa idan an kibin dokar Allah ba da kake sarki wa imma bi dhikri ikrami man qama bi dinillahi wa yahanati man lam yakun bihi a riga ambaton irin girmamawan da Allah madaukake yake waɗanda suka tsaya akan addinin Allah da wanda suka kuma tozarta addini su kuma ga irin abin da ake musu sakamako wa imma bi dhikri ma adda Allahu lit-tayyibin min as-sawab al-ajil wal-ajil yace da irin ambaton irin kyakkyawan sakamako da duniya da na lahira da Allah yake yi wa mutanen da suka bi Allah madaukake sarki wama adda lil asin min al iqab al ajil wal ajil da kuma irin abin da Allah madaukake yake tanadi ga waɗanda suka kauce wa dokar Allah madaukakin sarki a duniya da lahira yace fa in kana al mad'u yara anna ma huwa alayhi haqqun to idan kuma shi wanda ake masa kira ake karantar da shi ake masa wa'azi wanda lokacin sai ka samu cewa shi yana gana abin da yake kai daidai ne waɗancan duk sun san abin da suke ba daidai bane sun san saban Allah suke to amma shi wannan yana ganin fa abin da yake kai daidai ne la Allah zaka samu cewa ya rike wata bid'a yana ganin ta sunnaci wani abu yana yin su shirka ne ya dauka tauhidi to anan yana buƙatan ayi mujadala kenan shine aljidal ayi munazara ayi muqabal shine wajadilhum billati hi ahsan to shine yace in kana da'iyatan ila albatili idan yana kira zuwa ga barna ya dauka daidai ne fayujadil billati hi ahsanu to sai yayi faɗa da shi da kuma hanyar da ta dace wa hiya turuqul lati takunu had alil sijabati hi aqlam wa naqlan yabi dukkan hanyar da za ta fi bada dama ya kamu wannan da'awar da ake masa ya bashi dalilai na hankali da kuma dalilai na nassi duk ya karanto masa wa min zalika al-ijtihadu alayhi bil adillati allati kana ya'taqidha daga cikin hanyar da zai bi idan akwai wasu wani abu da ya yarda da shi a matsayin dalili ko hanyar da ya gamsu da ita ta kafa hujja ne to ya bi masa wannan hanyar malamai magabata haka suke yi idan suka ga mutum shi ya huda muwa da dalili na hankali to sai su shiga ta hankalin nasa sai su kafa masa hujja hankalce haka ibnu jami'a yake Allah ya jikarsa da rahama idan ya ga cewa mutum ne wanda shi ya gamsu da irin dalilai na hankali to sai ya bi shi a hankalcen dan ya nuna masa abin da yake daidai ne kuma su da yake da mamarkun su shine wanda ake tattaunawa da shi shiru in sun je tattaunawa da mutum ba wai nufin cewa suke su nuna masa sun fi shi ilimi ba sa nufin wannan duk wanda ya zauna da wani za a yi tattaunawa ta ilimi amma manufar su shine ya nuna ya fi wancan ilimi to wannan bai nufi Allah ba ai bai nufi Allah ba ai wanda ya nufi Allah shine so kake shiryu dan haka ba wanda kwanci ake yi na ilimi ba kuma ba za ka so a ce ka tozarta shi ba ba dalili so kake yi shiryu wanda kake so shiryu ya kamata ka tozarta shi ne kamata ka tozarta shi ba fa innahu aqrabu ila husul al maqsud yace irin waɗannan hanyoyin su suka fi kaiwa zuwa ga abin da ake nema na shiryar da mutum wa alla tu'addi al mujadalatu ila khisam yace kuma kada tattaunawa ta koma musu kada ta koma haka aw mushatamatin ko kuma ta koma zage zage تذهب مقصودها sai ta kore manufar gaba daya wala tahsulul fa'idatu minha duk abin da za a yi a lokacin ba za a samu fa'ida ba bal yaqulul qasdu minha hidayatul khalqi ila alhaqqi ila almughalabati wa nahwiha yace dole ya zama tattaunawa ya zama manufarta shine shiriyar bayi na Allah shi shiriyar su zuwa ga gaskiya lal mughalabatu ba wai ayi rinjaye akan su ba ba shine manufar ba manufar a nuna an fi su ilimi ba manufar shine a nuna musu cewa ga gaskiya dan su dauka sabi an fahimta ko to shine al-imam al-shaykh abd al-hamad ibn nasir al-sa'idi rahimahullah tabaaraka wa ta'ala yace to wannan hanyoyin sune hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a bi lokacin da za a karantar da mutane musulmai ne ko ba musulmai ba amma jama'a kun ga da yawa daga cikin hakan da'awa ta koma wai in zakai mai da martani wa wani to manufar shine cin mutunci haka wasu suka dauka da an kira sunan raddi yau an dauka kawai cin mutunci ne yanzu ku duba tattaunawar da malamin professor Muhammad Sarari Jalle mai akan maganar da ake ta yi dinnan ta hadisi ta kwanan nan kaga tun da ya fara magana har ya kare kaji ya ci mutuncin mutumin bai ci mutuncin sa ba ko kada kaga ya tozarta shi bai tozarta shi ba kawai abin da ya fito da shi ne gaskiya ne kara wanda ya gani ya dauka wanda yake nufin gaskiya kuma bai gani gaskiya ne ya dauka to wannan ita ce hanyar da ya kamata mu bi koda wani malami ya bi ba hanyar ba to malamin yayi kuskure ne amma kar ka dauka cewa wannan hanyar ita ce ingantaccen hanya kullun abin da ake so shine mai da'awa mai karantarwa yayi abin da mutane za su fahimci addini su bi amma kada yi abin da zai kore su kada yi abin da zai kara tura su idan kai mutum wa'azi yana sabon Allah goma yayi fushi yayi 20 an ci riba ai ba wuri ba ciki ai da ka bar shi ma a goma sa da ya fa alheri warai kuwa daga ingiza shi ya koma yin 20 da yana yin goma ai gara ka bar shi ya ci gaba da yin goma sa bai fi sauki ba ya fi sauki Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka huwa alamu bi man dhalla an sabilihi lalle ubangijinka shine yake mafi sani da duk wanda ya bata gaban hanya wasu malamai suna ganin alamun nan ba tana kan wato ma'anarta da aka sani na af'alu tafdhil bane ma'ananta shine inna rabbaka ubangijinka huwa alimun bi man dhalla an sabilihi shi masani ne domin an ce alamu suna ganin cewa akwai wanda kenan yake da wani sani kuma Allah ya fi shi sani to suna ganin babu wanda ya san batacce sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin kuma Allah madaukaki shine masani ga wanda yake wato shiryayye anan a ƙarshen ayar yana nuna mana cewa idan har kana nufin cewa gaskiya kake so kana so mutane su fahimci addini ne to ka bi su a hankali kai kira su zuwa ga addini ai baka sani ba wane ne Allah madaukake ne feshi da shiriya waye bai feshi da shiriya ba abun ba hannun kai yake ba a hannun Allah madaukakin sarki yake tunda a hannun Allah yake ka bi hanyar da Allah madaukaki yace wanda Allah ya ga daman shiryar da shi da shiryar da shi wanda bai ga daman ba kuma da shiryar da shi ba Allah ka datar da mu sai Allah madaukaki ce wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin wannan aya da Allah madaukaki ce in za ku yi ramuko to ku yi ramuko bimithli ma uqibtum bihi da irin abin da aka yi muku aika da shi wala in sabartum amma inna za ku yi haƙuri lahu khairun to shi ya fi alheri da sabirin ga masu haƙuri malamai sun tattauna akan wannan ayar fadin Allah madaukakin sarki wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqitum bihi wai sababin me ya ta sauka bayan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa daga fadin Allah wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqitum bihi zuwa karshe waɗannan ayoyin guda uku su waɗannan ayoyin ƴan Madina ne duk da cewa surar nan makkiyya ce suratul nahl amma waɗannan ayoyi guda uku tun a farkon sura mun fada da yawa daga cikin malamai sun tabbata akan cewa illa waɗannan ayoyin na ƙarshe su kan yan Madina ne saboda wasu daga cikin malamai sun ce ayar ta sauka ne akan maganan yakin Uhud kaga yakin Uhud kuma shekara ta uku bayan hijira akai wasu ma sun ce sulhun hudaybiya ko an yi shi ne bayan hijira da shekara 6 shekara ta 6 bayan hijira akai sulhun hudaybiya kaga duk dai maganar su tana komawa zuwa ga wato bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama ne daga makka zuwa madina da aka saka ce waɗannan ayan guda uku ƴan madina ne to sababin saukar baya wuce abubuwa guda biyu abu na farko kisan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam Hamza ibn Abdul Muttalib da yawa daga cikin malaman tafsiri akan wannan suka tafi cewa sababin saukarta saboda abin da ya faru ne lokacin da aka kashe Hamza ibn Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yake hudu an kashe shi kuma aka yi masa kisan gilla aka yi masa musla wato bayan an kashe shi sai aka rinka yayyanka naman jikinsa ana gunduwa gunduwa da shi dan wulakanta shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo ya gani ya ga abin da wannan abin ya faru to sai ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baci hankalinsa ya tashi abin da ya gani bai masa zafi ba dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sai na dauki fansa akan Hamza da mutum safakin a cikin su duk ran da Allah madaukaki ba da dama akan su sai na rama kisan da suka yi wa Hamza da mutum 70 na kashe su sannan na yi musu gunduwa gunduwa yanda suka yi wa Hamza ibn Abdul Muttalib fa amma Allah subhanahu wataala sai ce wa ina aqabtu fa aqibu bi mithli ma aqabtu bi in har za ku ramuko to ku rama irin abin da kai mu dan haka an dakatar da annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama daga wata abin da yake wasu daga cikin malamai suna cewa ba kisan Hamza bane kadai a'a Hamza yana ciki amma abin da ya faru na kisan ne gaba daya lokacin da aka yi yakin Uhud an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi shahada har mutum 70 daga cikin su mutum 64 duka mutanen Madina ne mutum 6 muhajiruna wadanda suka hijira daga Makka suka koma Madina to lokacin da wannan abin ya faru hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutukar faci abin tashi ransu ya baci sai suka rinka cewa duk ran da Allah madaukaki ba mu dama akan waɗannan mutanen sai mun ninkan ninkin baninkin abin da suka yi mana sai ban musu to sai Allah madaukaki ce wa ila aqabtu fa'aqibu bimithli ma aqabtum bihi idan har za ku rama ko to ku rama irin abin da aka yi ku wala in sabartum lahu khairul sabirin inda za ku haƙuri ma haƙurin ya fi alkhairi to shi yasa sai wasu malamai suka ce da yake ƙarshen ayar ya yi kira zuwa ga haƙuri wala in sabartum su yi haƙuri kenan kar su rama sai suka ce to wannan kenan an ayar ta sauka ne kafin a yi maganar jihadi dan haka an soke hukunci da bayan jihadi ya sauka domin jihadi da ya sauka kan an bada dama a yaki ayi duk abin da aka yi wa musulmai su ma su rama udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu
udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
الله ما يقول ماذا لو كاكا ينافل أو النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي صور إيرن شمتنشي دعاك يموسو دكيسن جلا Allah ya ce udina lillazina yuqataluna an yi izini ga wadanda ake yakan su din nan bi annahum zulimu saboda an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan taimakon su allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin su ne wadanda aka fitar da su daga gidajen su bighairi haqqin ba tare da gaskiya ba haƙƙin komai aka fitar da su illa an yaqulu rabbuna allah kawai dai sun ce Allah shine ubangijin su shi yasa aka yi musu wannan aika to anan kaga Allah madaukakin sarki ya bada umarni wa annabi sallallahu alaihi wasallam a dauki fansa dan haka shi wasu malamai suka ce wala in sabartum dinnan mansuka ce bi ayatul sayfi an shafe fadin wala in sabartum da ayatul da ta sauka akan jihadi amma wasu malamai suna ganin cewa a'a ayar tana nan ba sha bai gunci ta ba yanzu idan akan maganar wato an zalunci mutum ne to wannan ayar tana nan tana aiki idan an zalunce ka ba za ka iya hakuri ba to an baka dama ka rama irin abin da aka yi mana aka yi maka amma in da za ka yi hakuri shi da abin da ba sai kenan sai ya zama ayar tana magana akan zaluncin da aka yi wa mutum ne ba tana magana akan jihadi ba ba nan suka ce ba shafe hukuncin ta ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi wannan abin da yace zai yi din ba domin Allah madaukakin sarki ya ce masa in zai rama to ya rama irin kwatankwacin abin da aka yi in ko ba zai yi ba ba zai rama kwatankwacin ba to abin da ya kamata mai shi ne hakuri da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce na zaba hakuri ba zan yi irin wannan kisan ba ba zan yi matsala ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba wa ina qabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اگر kashin wannan ayar malamai suna tattauna akan wata mas'ala mas'alar da Bahaushe yake cewa kamuwa wato kamuwa shine mutum ya ci wani haƙinka ya gibiyanka katsam sai haƙin sai biyo ta hannunka an fahimta ko ya ci kudinka ya ci bashinka yake biya duk dabarun da zaka yi biya ka yake ne biya ka ba sai Allah madaukakin kawo wata ramadana wani abokin ku mai dan dama dama da yafi ku karfi sai yace to wane na ga ramadana yazo kai da abokin nan naka ga 100,000 ku je ku raba kai da shi sai ya baka ya tura maka account dinka yanzu ya shiga hannu ko bai shiga hannu ba ya shiga hannu gashi kuma ya shi bashinka na 100,000 ya gibiyanka to wannan shi ake cewa kamuwa shin ya halatta ka kama wannan kudin ka ce ka rike kudinka ko bai halatta ba karkashin wannan ayar malamai suke tattaunawa haka ma suna tattaunawa karkashin fadan Allah madaukaki fa mani tada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma tada alaikum al-imam al-qurtubi rahimahullah ya tattauna karkashin wannan ayar sannan ya yi magana dukuwa mai yalwa karkashin fadan Allah madaukaki fa mani tada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma tada alaikum haka Sheikh Muhammad al-Amir al-Shanqidi shi ma ya tattauna akan wannan mas'ala karkashin wannan ayar wa ina qabta fa aqibu bimithli ma uqibtum bi malamai suna da ra'ayi guda biyu wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kamuwa bai halatta ba haka wasu daga cikin malamai an samu wannan fatawa daga Imam Malik rahimahullah da wasu daga cikin malamai suka ce baya halatta yin kamuwa saboda Allah madaukakin sarki yana umartan ka duk amana kamar yadda ita ga masu ita inna Allah ya'muruukum an tu'addu al-amanati ila ahliha yanzu ba amana ce ta zo wajen ka ba an ce ka bika wani to ka bika ta an gane ko suna ce Allah madaukakin sarki ya ce in dai amana ta zo ka isar da ita haka nan cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka aminta da wanda ya amince maka amma karka ha'inci wanda ya ha'ince ka wala takhun man khanaka duk da hadisin akwai maganganun malamai akan sa suka ce to wannan shi ma yana nuna cewa in an maka amana kai amana amma an ha'ince ka karka ha'inci amma kashi na biyu malamai suka ce wannan fa ya halatta kuma suka ce ba ha'intar sa kai ba suka ce ai ha'inci daban rike haƙinka kuma daban in ka rike haƙinka ai ce makon sa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka ce mai ki dan uwanka in yayi zalunci ko an zalunce shi to nan me yayi zalunci yayi idan ka rike kudinka baka bashi ba baka ce bage shi ba ka ce bage shi ba nan dan in baka rike ba zai biya ina da ya biya a lahira da ya biya a duniya ne ko masa sauki ko shakka ba bai biya a duniya ne suka ce wannan ayar kuma tana daga cikin babban dalilin mu ina aqabtu fa aqibu bimithli ma uqibtum bi an fahimta ko suka ce amma da sharadi ya zama ka amintu daga fitinar da za ta biyo baya kar ya zama yana da dabarun da zai sa ka tarku ai maka wani sharri suka ce in za ka ɗauki dukiyar wani a matsayin kamuwa ya zama na cewa kada ka ɗauka kada ka mallaka ta hanyar da zai yi maka sharrin sata ya ce kai barawo ne kuma iya kama ka an fahimta ko suka ce amma wannan dalili ne karara da yake nuna idan mutum ya samu damar karɓan haƙƙinsa da wani ya rike masa ya zo ta hannunsa shi kuma suka ce babu laifi idan ya yi wannan ra'ayin al-Imam al-Qurtubi rahimahullah duk da cewa dan malikiya ne yace amma shi wannan ra'ayin yafi goyon bayan sa a cikin malaman maliki a wadanda ba ma al-qurtubi ba wadanda su suke goyi bayan al-imamu shafi'i rahimahullah akan ra'ayin sa na cewa ya halatta ayi kafuwa an fahimta ko ya zama na cewa dai a cikin abintacciyar hanyar da ba za ta zama maka musiba ba kar ka je ka rikito kuma abin da zai maka matsala ah to zai iya zama maka matsala mana yanzu misali abokin naka in duk shekara yana ba ku 100,000 an fahimta ko yana ba ku 100,000 kai kana da wahala kafin maka hada da shi wancan dan Allah ya fi haduwa da shi ne Allah ne yasa kudin za su zo hannunka suka zo hannunka wancan din yana da saurin haduwa da shi da zai ga masa cewa 100,000 da ka bawa ne ba ni hoyewa da wa shi kuma ya fushi da kai ya daina baka to ai ka jaka ka matsala akan 100,000 shekara dai ka rasa 100,000 shekaru da yawa to suka ce ka nemi hanyar da ne ba za ta zama ka matsala ba daga cikin dalilan su kuma suka ce hadithin wato a Hindu matar Abi Sufyan radiyallahu ta'ala da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace inna Aba Sufyana rajulun shahihun laysa yu'tini ma yakfini waldi illa ma khafa wa la a'lam ta zo tace ya ma'aikin Allah Abu Sufyan mutum ne mai kauro kauro yake da shi baya yi bani abin da zan ci ni da iyalai na mu koshi abin da yake ba mu baya isan mu shin ya halatta in dauki wani abu daga cikin dukiyarsa bai sani ba saboda in ci ni da iyalansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khudhi ma yakfiki wala dakil ma'ruf ki dauki abin da zai ishe ki ke da iyalanki wato da yaranki kenan da wadanda suke ke daukar nauyin su bil ma'ruf amma kar ki wuce iyaka ki kyautata da kyautatawa da ya kamata suka ce wannan ma shi ma dalili ne da ke nuna cewa babu laifi idan an yi kamuwa da haka dai in kaga kamuwa in ta zo maka hannu kaga cewa akwai yiwuwan ka yi kuma babu rigima a ciki to babu laifi in kai wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul sabirin inda za ku yi hakuri shine abin da ba khairi irin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya faɗa masu kama da su wanda ke nuna wato ana ba wa mutum dama addinin musulunci baya shage ka gaba ɗaya hana ka motsi baya yin haka domin wani za a yi masa abin da takaici ba zai iya hakura ba dan haka sai addini bai shakure shi gaba ɗaya ce sam kar karama ba a'a in ka ga ba za ka iya ba to karama iya kwatankwacin abin da aka yi maka wa jazaa'u sayyi'atin
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
بارك الله فيكم تكون قول أن أيه دابيو أي سنة كما دوات أنت wannan kamar da waccan ayar Allah madaukakin sarki ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha sakamakon mummuna kwatankwacin waccan mummuna faman afa wa aslaha amma wanda ya afuwa wa aslaha ya gyara aikinsa fa ajruhu ala Allah to ladan sai na wajen Allah kaga Allah madaukakin sarki ya ce sakamakon mummuna abu shine mummuna amma wanda ya afuwa zai samu ladan abun Allah madaukakin sarki kenan ana jan hankalinka kai haƙuri kai abuwa amma an kaga ba za ka iya ba to sai karama iya abin da aka maka ka wuce iyaka haka kuma Allah madaukakin sarki a waccan ayar da yake magana akan kisasi yace wa katabna alaihim fi anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni yace wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi bayan yace gashi hukuncin yindiki wanda ya kashe a kashe shi wanda yanke kunnan wani a hancin wani a yanke masa hancin wani idan wani da idan wani idan sa kunnan wani kunnan sa haƙorin wani haƙorin sa amma sai yace faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wannan ya sadaka da shi kuma to kafara ce gare shi ma'ana ana jan hankalinka kenan in kaga ba za ka iya ba to ayi maka kisasi amma in da za ka iya haƙuri to faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wannan ya sadaka ya yafi wal juruha qisas juruh raunuka da ake wa mutane to ayi kisasi Allah madaukake sarki ce wanda ya rauni wani shi ma a masa rauni amma sai ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wanda yi sadaka kuma kafara ne gari shi kun ga Allah madaukakin sarki yana jan hankali akan ayi sadakar ne amma kuma addinin musulunci bai shake ka ba wannan yana daga cikin adalcin addinin musulunci inda cewa aka yi tilas duk wanda aka cutar da shi kwata kwata kar ya motsa ya hakuri kaga ai da an takura wasu haka ma Allah madaukakin sarki ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i
la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samii'an 'aliima in tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa in فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا
a wannan ayar ma kun ga Allah subhanahu wata'ala yana cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah madaukakin sarki baya son bayyana mummunar magana illa man zulim sai dai wanda aka zalunce shi wato Allah madaukakin sarki baya so kai magana da zaka batanci wani kai magana da zaka muzanta wani kai magana da zaka tozarta wani kai magana da zaka ci naman wani Allah madaukaki baya so amma illa man zulima sai dai wanda aka zalunce shi wanda aka zalunce shi shi an ba shi dama saboda kar a shake shi da yawa an kuma ga cutarwa kuma ga hana magana shi yasa malamai suka ce yana daga cikin wurare da aka keɓance nan in kayi gibar mutum kayi zancensa kayi gulmarsa ba kai laifi ba wanda ya zalunce ka an fahimta ko wanda ya zalunce ka suna cewa adhammu laysa bi ghibatin fi sittati ka aibata mutum kayi zancensa kayi gulmarsa kayi radarsa ba aibi bane cikin abubuwa guda shida to daga shi akwai mutawalliu wanda ya zalunce ka dalilin sa wani ne fadan Allah madaukakin sarki la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim to kun ga dina daga cikin adalci irin na addinin musulunci bai takura wanda aka cuta din gaba daya ba kare shi yace dole kawai sai dai haƙuri ba idan ka ga ana cewa addinin kristanci an ce wai in aka mare ka wace ka mika dai fiskar ku ga gan wannan musulunci bai da shi ba ai ko ba za ka iya rama ba musulunci sai dai ce ka gudu amma ba za a ce wai America nan kuma ka bika na America ba wanda kaga ai babu adalci a ciki daga jin wannan ga sama shari'ar Allah bace ba adalci a ciki America ta hannun ta fiskar dama ko sai ka bika hagu a musulunci ba zai ce wannan ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yudkhul mu'min bil juhr marratayn ba cizon ko ba harbin mu'mini a rabi daya sau biyu a rabi daya ba ai masa haka in aka mare ka anan kaga ana kokarin a rame ka a mare ka dai kuncin ka gudu in ba za ka irama ba an fahimta ko to duk wani yana daga cikin abin da ke nuna adalci shari'ar musulunci anan Allah madaukakin sarki da yace wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi idan har za ku ramu ko to ku rama irin kwatan kucin ma uqibtum bihi al mu'aqaba shine an yi maka kai ma kai to malamai suka ce su wanda suka fara yi na farko ai su ba ramko bane wanda ya fara yi aka rama ai shi wanda ya fara yi tunda ba a yi masa ba kafin ya yi ai ba ramko bane amma Allah madaukaki sarki sai ya amfani da lafazi iri daya wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum abinda aka yi muku uquba wanda kuma shi na farkon ba ba laifi kai masa babban lantana ya rama amma suka ce mula mushakala ne lafziya saboda alqur'ani ya sauka ne da larabci larabci kuma wato yare ne wanda yake da uslubai kala-kala masu dadi masu kyau lafazin ya zama iri daya da haka yace wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum saboda ayi amfani da muaqaba da muaqaba faman itada alaikum fa'tadu alayhi kaga ai faman itada alaikum fa'tadu ai ku ba itidai ku kai ba wanda yayi muku wato hawan gawara ku ba ku masa hawan gawara alhali ran ku ku kai wanda ya rama abu ba a cewa yayi zalunci ai ba a cewa yayi ta'addanci ba a cewa ya wuce iyaka amma saboda mushakala ta lafazi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna shine mummuna in aka yi maka mummuna ka zo zaka rama kai ramukan da zaka yi asali ba mummuna ne bane dan ramu ko ba muni ba mummuna abu bane amma Allah madaukake yayi lafazi ya amfani lafazi guda daya saboda mushakala ne to shine alam wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisadirina inda zaku yi hakuri Allah madaukakin sarki yace shine abin da ya fi muku alkhairi ɗan uwa Allah madaukakin sarki azuta mu da hakuri hakuri abu ne mai daraja mai girman gaske shi yasa aya ta gaba Allah madaukakin sarki kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yi hakuri hakuri wani jari ne mai yawan gaske wannan ba kowa Allah madaukake ba shi ba mutane galibi wato hakuri ya kasu kashe biyu akwai hakuri wanda yake dabi'a Allah madaukake halitta mutum da shi wani Allah ya yi shi da hakuri wani kuma ba shi da hakurin da aka halicce shi amma umarce-umarcen Allah a alkur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya kamata ka dan koyi hakuri ko da baka da shi ko baka da shi kai saboda gidin girma da daraja da ladan da Allah madaukake ba masa hakuri na da yawa gaske Allah madaukake sarki cewa yake inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah madaukakin sarki yana sakawa masu hakuri da ladan su babu girge mai hakuri ladansa ba a kirgawa saboda yawansa a wajen Allah madaukakin sarki saboda girmansa hadisi ya zo cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa aman kazama ghaiban wa huwa qadirun ala an yunaffidahu da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min al-huwul al-'ayn ma yasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kame fushinsa kuma yana da ikon da zai dauki mataki an masa laifi kuma yana da ikon da zai dauki mataki zai iya ramawa zai iya takawa shi ba amma sai jure ya hakuri manzo Allah yace da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq Allah madaukaki zai kira shi ranar alkiyama a gaban dandazon halittun Allah hatta yukhayyirahu min al-huwul al-'ayn ma yasha saboda girman sa wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin zai bashi zabin yan matan huwul al-'ayn yace sai iya abin da ya zaba za a bashi saboda girman sa da darajar sa wajen Allah madaukakin sarki duk wannan yana nuna mana ne irin girman hakuri da yake da shi saboda